الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين سائر البر المحجلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد هو مسلمين ولعل يتعم من وسعنا رمضان يومنا لسا فوقي كيمنكم دوات رمضان إجراء للدموء لذي يهدو دار بين دقيا وان دين دين دا talatin da watan hudu 2020 miladiya ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh har yanzu dai muna cikin suran nan ta surat nuh alayhi salam muna aya da mun karanta aya ta 25 da mu tashi aya ta 26
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا
إذا سيتم عليه السلام جانا بياتهم إذا سيتم كرمتا مما خطيئاتهم نعم الله سبحانه وتعالى ya yi magana a aya ta 24 cewa wa qalu la tadrunna alihatakum wa la tadrunna wuddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa yaquth wa nasra wa qad adallu katira wa la tadzi zalimina illa dalala nam to mun yi bayanin yanda aka jirgiri bautan gumaka kuma yanda ya zo a cikin lasoti daban-daban cewa sunayen wasu 'ya'ya ne na annabi Adamu guda 5 wanda aka saka sabbin musulunsu shi kenan kuma shaitan ya kawace ɗan nema ya kawata a sassaƙa ɗin wasu kake na tabulla ne wasu kake da duwatsu wasu kake da dai irin ta nan kowa da irin abin da ya faɗa kuma aka ba su wa'innan sunaye ne 'ya'yan annabi Adamu tun daga tunawa da su su ji ƙarfin ibada su riƙa samun kwanciyar hankali har ya koma ana bauta musu dukan to malamai sai ta maganganu masu iya ta maloli daban-daban a nan dai mun dai fahimta wannan shi ne sanadin bautan gumaka wanda kuma har shehu radiyallahu anhu ya yi bayani mai tsawo kan cewa babu mahaukacin da zai ɗauka nan isan kowannan dutsen kowannan tagullar su ne masu amfana da su a'a an shirya ne aka shigar musu da tunanin cewa suna wakiltar taurari ne taurari kuma suna wakiltar mala'iku mala'iku kuma suna wakiltar shi Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ake shigowa ta cikinsu ana maganganu ko a yi amfani da shekanu su rikitar da mutane aljanu su rinka yin wasu sautuka wanda za a ɗauka wannan abun da yake yi kuma sai muka zo a ƙarshe da ya ce ya kawo ayan nan take ta ma na abu duhumu illa ni yuqarri guna ila allahi zulfa da baki ɗaya su ma ba su ce suna bauta wani su ne suka cancanta a bauta musu ba su ne suka yi halittar samai da tsarkai ba a'a su suna ce waɗannan su ne wasilarsu Allah ya musu girma ba za su iya zuwa gare shi direct ba bauta masa ko su roƙi ba a sai dai su bi ta kan waɗannan kafin bukatar su tafiya wanda kuma wannan shine asalin tubalin fanditan din kafirci a duniya da baki da duk da malamai wasu sun kawo wasu shakku kan cewa to ya za a yi kuma a ce larabawa bayan an yi ruwan tufana ya zo ya tafi da komai ya lulluɓe da komai ya dukkan komai kuma a ce wai larabawa kuma sun sake dawowa suna bautan waɗannan abubuwa wasu malaman sun kawo dalili suka ce ai shedan ne daga baya ya zo ya tusawa takuran baya ko al'ummun baya cewa su tono waɗannan mutum-mutumin na da suka tono su kuma suka ci gaba da bautansu. Allahu a'lam. To a ranar da muka gama jiya da muka gama wannan bayani sai muka ce za mu zo mu yi muƙaranansa da abin da ake cewa tawassuli. Saboda wasu suna ɗaukan wannan aya to idan ka ce kana neman wani abu a gun Allah don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko don darajar wasu salihan bayin Allah sai shi kenan kai ma ka zama daidai da waɗancan kafirai da suke cewa ma na abuduhumu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Don haka idan ka ce kana neman wani abu don darajar annabi to a wurin masu wancan tunani kana bauta manzon Allah. Idan ka ce Allah ya maka abu kaza don darajar wasu annabawa ko don darajar wasu waliyan Allah to kana bauta ma wani Allah ke. Wannan tunani ne wanda ya riga ya yaɗu kuma an samu musulmi sun tafi gida biyu a wannan zamani. A zamanin baya babu wannan tunanin, wasu ne daga baya da su shekara 100 da 'yan kai ba suka fara shigo da wannan tunanin cewa ma gabaki ɗaya tawassuli da manzon Allah shirka ne. To mu in muna son mu yi matsabiyar adalci shine ba wani musulmi da yake da wani marji'i da ya wuce Allah da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan an ce Allah ana nufin Alkur'ani kenan wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da komai a cikin sai masa wannan cikin kitabin shi. Idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin sunnar sa kenan. Sunna kuma ta kasu kashi uku, ko dai ta zama qauliyya ko ta zama fi'liyya ko ta zama qadariyya. Qauliyya shine annabi ya ce ayi kaza, to wasu da yawa sun jaye ta sunna kawai annabi ya ce suke tambaya kai ma ba wai haka ba sun jaye ta sunna kai cewa sai annabi ya yi. To wannan jahilci ne game da sunna, wato kamar sunna fi'liya ita ce kadai sunna kenan. A cikin rassan sunna guda uku sun ɗauki reshe ɗaya sun zubar da reshe biyu wanda kuma duk sunnan manzon Allah ne, kuma ba wanda ta fi wata ƙarfi. Kai ƙauliya ma ta fi ƙarfi a kan fi'liya, saboda ba dukkan fi'liya ce take zama sunna da sauran al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam wanda in kai ma sai zama kama aikata babban zunubi. Kamar yanzu misali fi'liya annabi ya auri mata guda 9 wanda ya bar su a duniya kenan, ba wai iya wanda ya aura ba. To wani musulmi ne zai zuke annabi ya yi ya aura? Ka ga fi'liya ce, amma sunna ce muktasara din nabi sallallahu alaihi wasallam muktasatin bihi. Haka nan annabi kan auri mace ba tare da waliyi ba, wata zo ta ce tana son sa ya yanka mata sadaki a ce da daura musu aure. Wani musulmi ne ya Allah ta yi wannan? To irin waɗannan suna nan da yawa wanda waɗannan ana tafa'is ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ke mance shi da su kuma su yi biyayye. Amma ƙauliya ta yi ƙarfi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wata aya mai ƙarfi ya dogara suna ƙauliya a jikinta. Har ma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ba rashin imani mai duk to saɓawa ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا الله سبحانه وتعالى يشكما فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمرين أولياء. قل إذن ثورة ذات إيش هو أما أمر amrihi yana nufin kaman ya ci kusa da bayyana a ma'anar yayi umurni da ayi kaza. To a bisa ga wannan, don mu kawo abin da zai kawo kusanci tsakanin musulmi su fahimci yadda ƙabilar take, su mata adalci, sannan kuma a daina hankaran juna idan Allah aka lufa da matsalar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka lufa da matsalar gyara, aka lufa wa ajiri da matsalar, ba wai son zuciya ne da neman wato ƙarfafa ɓangaranci ba. To za mu ɗan tattauna da nassoci daga wajen hadisi, daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda suka nuna bambanci tsakanin wancan bauta na wuddu da suwa'a da yahuda da yahuka da nasara da kuma na larabawan jahiliya da uzza da manata da lata da hubal da sauran gumakan da kafuran Makka suka bauta musu, suna kewayawa suna kewaya su a kaba, suna labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa lak malaktahu wa ma malak. Haka tsawanin a kafirai kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kafin a masa wahayi, ya kasance suna yi, suna kyafan gumakansu da suke cikin kaaba din a kyafan su irin su Hajar al-Aswad da sauransu. To kowane gunki da location din da aka ajiye shi, in ana zagawa sai a zo a shafe shi kamar yadda aka shafi ake kyafan a Hajar al-Aswad. Suna ce karɓawanka ya Ubangiji, karɓawanka, karɓawanka ba ka da abokin tarayya. To sun ce baya da abokin tarayya, sai su zama sun warware kansu, sai su ce sai dai abokin tarayyanka wanda naka ne, sai ka mallake shi da abin da ya mallaka. Kaga wannan ma zai kawo ikkali ga mutum, zai ga cewa to ai su ma sun yarda shi wannan gunkin ba shi ne Allah ba, amma dai shi yana tarayya da Allah, suka ce. To jin hakikatan akwai musulmi na gari kuwa da zai yarda cewa wani cikin makhluqatillah, cikin bayin Allah, ko annabawa ne, ko mursalai ne, ko waliyai ne, ko salihan bayin Allah ne, su ma na ɗaiɗai tukunna. Akwai maganar cewa shariki ne da Allah, kamar da wanda suke cewa shariki ne da Allah. Akwai inda aka samu wani malami ya ce ba jahili ba, jahilai san ba aljahilu la yuqalu, shi jahili ba a kiyasi da shi. Akwai wani malami ko mutumin kirki wanda har zai koyar da al'umma, har ya koyar da mutanensa a bauta ma wani, a mai da wani sharikin Allah na farko kenan. Bayan ya tabbatar da a ganinsa wani annabi ko wani waliyi cewa sharikin Allah ne, akwai kuma wanda zai zo ya wuce nan kuma ya ce ma a bauta maka, domin su suna cewa ma na abu duhu ne illa bi qaribuna ila Allah zubba, bautar su suke yi, su musu rukuki, su musu sujada da nufin yadda ake faduwa a yi sujada wa Allah. To haka su ma suke musu. Sannan menene bambanci nassan tsakanin abin da wa'yancan suke yi da wa'yannan suke yi? To anan na ɗaiɗai tukunna da wuddu da suwa'u da yahuku da yahuku da nasaru da hubal da uzza da manata asalisatul ukhra kenan, da fir'auna da hamana da butu nasara da dukkan wa'yanda suka yi da'awa kamar namurulu cewa su alloli ne gabaki ɗaya, aya ɗaya ta rusa su duka, shi ne ma anzalallahu alaiha min sultan ko ma anzalallahu biha min sultan. Babu wani hujja da suka samu daga ayoyi ko daga littattafan annabawa da suka gabata cewa waɗannan suna da darajar da za a yi musu abin da ake musu, ko darajanta su. Babu ayin da Allah ya taɓa ɗaukaka a darajanta waɗannan a ba su girma. Don haka ba su girma ma bai taso ba, balle har a wuce ba su girma a kai da kiransu da neman ceto da su da yin tawassuli da su, duk wannan bai taso ba. Saboda Allah subhanahu wataala ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sulta. Sunaye ne kawai kake kiro na ƙarya, wasu ma babu suna aka kiro aka ba su suna. Dan haka Allah bai kawo wata hujja na cewa a girmama Allah ba. Na biyu Allah subhanahu wataala ce Allah azina lakum am ala Allahi tabtaru. Shin wannan abubuwa da kuke yi na ƙare da yi kuke danganta wa Allah, shin Allah ne ya muku izini a yi haka, ko kuma ƙarya ne dai kawai kuka ƙirƙira kuke danganta wa Allah na cewa a yi haka ɗin? To haka wannan ya nuna kenan da akwai bambanci na girma wajen sanin girma da ƙima tsakanin gumanka na banza ko da sunan tsadahan Allah aka ɗauka aka ba su aro, da kuma kamar annabawan Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran waliyan Allah da salihan bayan Allah. Me bambanci wa'annan anzalallahu biha sultanan, Allah ya saukar da aya ya ce a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ta'azzuruhu a darajanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girmama shi. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ayoyi daban-daban wanda za su tsawo in mutum za mu kawo su, wanda suke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake da mu ba. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kad'a ibadikum ba'd. Law annahum in zalamu anfusahum, ina ma da lokacin da suka zalunci kansu, ja'uka sun zo wajenka sun sa ka kazamo intadena, ka zama intakatta tsakaninsu da Allah. Ka ga nan anzalallahu bidhalika min sultana, cewa a je a yi intakatta sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko annabi manzo Allah ya intadena. Ayoyi da yawa sun zo suna nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto a lahira. Idan mutum zai yi wasu laifuka a zo a ce annabi ya zo shi da tsakani a yafe masa a kai shi aljanna, ko wasu bayan Allah na garin zo su yi da tsakani a yafe masa a kai shi aljanna. Kamar wannan ba sai mun yi tambayar da mun yi magana abin da ya shafi ceto a baya, sai mu ce ko makan ka ta yi ceto da mu kai magana a kai da hujjojin da aka bayar na cewa za a yi ceto da nau'o'in yadda ceton yake. To idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai yi wannan ceto a lahira, a nan duniya wani ya ce wa Allah yana neman manzo Allah ya yi shiga tsakani ya nema masa shafa'a a gurin Allah daga ciwo kaza ko daga damuwa kaza, babu wani bambanci sai da mara tunani mara cikakken basira. Amma ba wannan hujja a ƙaliya da kuke muke kawo, muna dai kawo wata ne don mutane su daɗa la'akari da wannan cewa akwai sultan, akwai hujja duka cewa shi manzon Allah yana da daman wannan. Akwai hujja a hadisai mun kawo, ko da jinjiri yana da daman ya ceci iyayensa a lahira. Ga kuma wannan na gafara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ne da kansa ya ce Ubangiji yana da daman ya ce da a ce da suka zalunci kansu sun nemi gafara na kan gafarta musu, amma sai ce sun je wurinka suka nemi gafaran Allah. Sannan da suka nemi gafaran Allah, shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasta gafara lahum rasul, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga tsakani ya nema musu gafara. Da wajen Allah tawwabur rahima, da sun samu Allah mai karɓan tuba mai bin kai. A ga wannan fuska yana nuna kenan manzo Allah yana intervention a duniya, yana yi a lahira. To dangane da sunna, hadisai ƙwarara sun tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin cewa ana iya neman cetonsa shi ne tawassuli ɗin. Amma duk mutane su fahimta wannan neman ceto da sauransu Allah ake roƙo. Dan wasu kan ce idza ta'alla fas'alillah to ya nuna idan ka ne mu wani ya shiga tsakani to baka ba Allah ka roƙa ba to tun da yake al'amari Allah kake roƙo amma akwai wani mutumin da yake da daraja a gunsa wanda shi ya nuna mutumin na da daraja shi ya nuna annabawa suna da daraja shi ya nuna mala'iku suna da daraja sai kake roƙon Allah domin girman wannan wanda yake yana da girma a wurinsa ya karɓi wannan addu'a da kake yi dan haka wa kake roƙa annabin ko annabawan ko mala'ikun a'a wanda kake roƙa shine Allah shi Allah dai kawai kana nuna masa girman wanda yake yana da girma a wurinsa ne ya tausaya maka ya karɓi addu'arka kamar yanda ka san za ka je maka ka yi tawazi ka rungume ɗakin Ka'aba kana kuka kuma baka yadda Ka'aba Allah ba ce kawai wannan Ka'aba sunanta ka'ila ni ka'irillah kuma Allah ya ce ta girmama ta Allah ya ce wa man yu'azzim ka'irillah fa innaha min taqwal qulub dan haka kake rungumanta amma kai a zuciyarka Allah ne a zuciyarka cewa kukan da kake yi wa Allah kake yi amma nan wuri ne mai alfarma wanda Allah ya ce a girmama shi a ɗaukaka shi to idan har Allah zai ce a girmama wannan duniya a ɗaukaka shi to yanda kuma ya ce a girmama za Allah a ɗaukaka shi ka gaba bambari ko a jarin aswadi kana kokuwa don ka sumbance shi kana addu'a a gurin amma mai nake jira Allahu akbar ba hajar al-aswadi kaza kaza take faɗa ba saboda kawai hajar al-aswadi sha'ira ne min sha'irillah kamar yadda kake ruga kan kafa kai addu'a ka dawo kan marwa kai addu'a me yasa kaza ki location din safa kaza ki location din marwa saboda wa'annan gurare ne wanda Allah yake yana amsa addu'a a wurin suna da muhimmanci to haka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran bayan Allah da wakku Allah ya nuna suna da daraja a gurinsa kuma yana yin abu domin su daga wane daga ƙirƙiran malamai a'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali na farko akwai hadisin Uthman ibn Hulayfi Allah ya kara masa yadda ka duba Musnad Ahmad lambar hadisi na 1730 da 1773 ka duba sunan na Tirmidhi lambar hadisi na 3589 ka duba sharda al hakim wanda zahabi yayi bayani a karkashin wannan hadisi juz'i na 1 shafi na 519 ko da yake bugu yana iya sa ka je ka duba shafin ba wannan shafin ka gani ba shi kuma na imamu Tirmidhi ko da shafi ya bambanta ka je ka duba wato wato ka duba lamba ga lamba lamban hadisin muka baka saboda lamba ya fi shafi shafi za ka iya samun matsala amma lamba ba za ka samu na Musnad Ahmad ma lamba muka baka masha Allah an gane hadisin ya Uthman an Uthman ibn Hulayfi radiyallahu anhu qala sayyidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وجاءه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن ميضعك فتوضا ثم صل ركعتين ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه يا محمد صلى الله عليه وسلم إني أتوجه بك إلى ربك فينجلي عن بشري اللهم شفئه فيها وشفئني في نفسي فقال عثمان والله ما تفرقنا ولا قال إلى الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر wannan hadisi kenan da muka bada lambobin sa duk duniyar musulmi sun yarda da ingancin wannan hadisi babu wanda yake shakka a kai sai dai musulmi ƙarya ya san shi hadisin daga Uthman ibn Hunayfin Allah ya dade shi yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum makaho wanda ya makance ba da jimawa ba ya zo gurin sa sai ya kai masa kuka cewa idan sai ya arje ya makance sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi kuma ga ni bani da dan jagora wannan makanta za ta wahalar da ni sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace masa je ka wajen da ake alwala a masallaci ku lura ba cewa yayi kawo ruwa kai alwala a nan ba je ka wajen da ake zama ana alwala a masallaci kai alwala in kai alwallan nan kai sallan ka inda kaga dama bai sai ka dawo nan ba kai sallah raka'a biyu sannan sai manzo Allah ya ba shi wa'annan lafuza yace ta ce Allah ina roƙonka ina fadanki a wurinka da annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga an yi da wasu ne fadanki da annabi ina roƙonka don manzon Allah kenan amma in wani zai ba da sadaka in an ce wani yana ce a ba da sadaka don manzon Allah ma wasu sai kafurta shi suke wannan karamin ba karamar barna ba ina fadanci a wurinka da annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda nan annabi ne na rahama me yasa yace annabi ne na rahama dan Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to kuma din yana neman rahamar Allah to ga rahamar manzon ga rahamar Allah shine manzon Allah tun da shi annabi rahama ne to yana tawassuli wannan rahama ta manzon Allah ta shafe shi manzon sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ba da daman a kira sunan sa baya wurin kuma ya bar gurin ya je wajen alwala yayi alwala na nan sunan sa a can ba wani tsaya zai gaban annabi ba a'a yana cikin sallah ne sai manzo Allah sai da ke yi sallah rasa a biyu a cikin sallan ne ma zai kira annabi sai ya ce ya Muhammadu shi ko ce ya Muhammadu ya ce ya rasu ko ba ne in kuma da haka ta tafi ko ba a gaban manzo Allah bane balle ka ce yana bayyana a lokacin ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika ya Muhammad ina fadanci da kai a wurin Ubangijinka fa yanjidi albasari Ubangijinka ya yaye mun ido kaga fadanci da annabi amma wa zai yaye ido Allah Allahumma shafi'uhu fiya a ina annabi ke fito a lahira amma a nan a duniya ga shi wannan mutumin yana cewa Uthman ibn Affan yana cewa Allah ta ba mu ka ba da tekuna wa manzan Allah a kan in warke a ce kaga nan ne muka yi mukararin cewa da teko a lahira da teko a duniya duk ɗaya ne haka annabi ya tabbatar sahabbai suka tabbatar duk wanda ya mutu wannan mai son zuciya ne tunda tarji'u fi annan da ke nufi ba wai wai a lahira ba a lahira yana son teko amma in tekon warke idonsa yake so yawa tafi ini dinin ne shi ma kan sai ce ni ka ba da ceto na a karan kaina ka ba ni ceton kaina kuma manzo Allah ne yake yi wannan addu'a ya san lafazin da manzo Allah yake yi yayi din kuma ba a gaban annabi yayi ba wanda yake a gaban annabi yayi kuma yana magana da annabi ne ya kayayi ƙarya mutane su kiyaye kar ka tafakkaran hadisi yana daidai da kirkiran ƙarya ka danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai kanya da cewa ba wai a gaban annabi yayi ba ni mutane su ce wani ya ce maka a gaban annabi ne sai qala Uthman sai Uthman ibn Affan ya ce mutumin ya ce ya ce shi makamin ka ya ce ya ce ya je tabbata abinda annabi ya koya masa yace fa wallahi ma tafarraqana yace wallahi ba mu rabu ba da manzon Allah muna zaune a gaban annabi wala da na jinan hadisi ba mu mai wani dogon hira ba hatta da kalar wajhi har mutumin ya ji go masallacin manzon Allah wa ka annahu lam yakun bihi durun kaman bai taba yin makanta ba ya nuna a cikin masallaci yayi ko a wajen masallaci ya nuna a wajen masallaci yayi domin su kawai sun ya dawo ne irin sa abu ɗaya su ga lokacin da ya ɗan baka wannan aikin ba ƴan uwa mu ji tsoron Allah don son dukiya mukafirta miliyoyin musulmi sun fi musulmi bayan da hadisi sahihi tabbatacce wanda wannan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kake wannan hadisi ka soke shi ko ka faɗa cikin wanda fitina zai tsare ka azaba mai tsanani zai tsare ka don Allah ya gargaɗe ka ya ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi to an kai umarni kai ka saba wa umarni don son dukiyarka kai ne bautan ma malami ai in kai haka domin malamin da ya karkata maka wannan kalisi ta bauta masa yuharrimuna lakum ma ahalla Allah su haramta maka abinda Allah ya halatta kalisu wadhalika ibadatu abinda manzo Allah ya ce bautan kenan ka bauta wa son zuciyarsa saboda kawai kun ji a kan wannan ra'ayi yan uwa mun tsoron Allah mai abinda zai haɗa kan musulmi mai abinda zai haɗa kan musulmi kada mai tsoron zuciya bayan hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abu ja'izi ne alal aqal ka ce ba za ka yi ba dole bane duk mutum da ba zai tawassuli da kowa ba shi zai addu'a sa kawai ba ku dole amma abu ne wanda Allah ya halalta manzo Allah ya halalta wanda ku ilaihi wasila ku nemi tsani da zai fada ku zuwa ga Allah ya da gaske ne bika amali salihah za ku yi wasila da ayyukan ku nagari kamar yadda a cikin nufusi da dama na hadisi amma ba ya ta tsaye akan ayyuka na gari ba kawai hadda rijalun salihuna da mutane na gari saboda haka wannan na ɗaya kenan daga cikin hadisi to me yawa mutum ta ai zaman wasu da suka ga abin ya tabbata har sunna ta ma kalin hujja babu mafita sai suka ce to ai wannan wa annabi ne kawai sai halata ai wa kowa ba bai halata a sakin wannan addu'an ba wasu kan su ne da sun zuciya ma suka ce ba su yarda da hadisin ba komai inda su zai kawo matsala ka ji wai annabi zai kawo matsala wai koyarwa annabi za ta kawo matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu sai suka ce a sun yarda iya annabi ne bayan annabi zai halata ba wannan ma ba haka ba ne shi wannan sahabin ya sake kawo waƙi a irin wannan bayan barin annabi duniya kuma aka sake karanta wannan addu'a da kuma kiran sunan annabi baya misali imam tabarani ya ce a cikin hadisi cewa wani mutum yana zuwa gidan sayyidina usman dan affan lokacin usman yana khalifanci wato wannan waƙi a ta auku wannan waƙa ta auku a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai bayan wafatin annabi sayyidina abubakar ya zama khalifa sayyidina abubakar ya yi wafati sayyidina umar ya zama khalifa sayyidina umar ya yi wafati sayyidina usman ya zama khalifa sai a zamanin usman wannan hadisin da zamu kawo asarin ya faru yakan je fadan sayyidina usman yana son ya shiga amma masu tsaro suna hana shi shiga har ma wani lokaci aka shiga da shi sayyidina usman yana ganin sa yana son ya magana sayyidina usman ya kauda kai baya son ya masa magana wa kana usman la yantahitu ilayhi sayyidina usman in ya je neman bukatar baya wayewa gurin sa wa la yanzuru fi hajati baya sauraron bukatar sa falakir rajul usman ibn qulayth wannan usman ibn qulayth da yake wai to wannan hadisin sahabin manzon Allah a lokacin yana nan da ransa bai gaya mana kenan shi yadda ya karanta hadisin ba yadda mutanen da suke kokarin lalata fikiran mutane suke kokarin karanta hadisin ba ne shi Usman ibn Halifin su kullum da yayi wato wannan hadisin yana nan a lokacin yana zuwa fadan sayyidina Usman dan Affan shi kenan falakiyar rajulu Usman ibn Halifin sai mutumin mai zuwa gidan fadan Usman sai ya ga sayyidina Usman khalifa sai ya ga da Usman ibn Khulaifin mai ruwayan hadisin fata ta ilai ya kai masa kuka sun gani ka wane me ya kawo ka lafiya lafiya yace wallahi ina zuwa gurin Usman sayyidina Usman ne akan bukatar na amma ya ki tauraro na ko kallo na baya ina magana baya baya tauraro na fa qala lahu Usman ibn Khulaifin sai Usman ibn Khulaifin ya ce masa ayyatul maiba aka kada mai ne ta masa lafafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je wurin alwalla wata wabba kai alwalla ثم أتل مسجدا sannan ka shiga masallaci wa sallibi raka'atayn kai salla raka'a biyu a cikin kuma kun san da ce Allahumma inni as'aluka Allah ni ina roƙonka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika ina fadan ci zuwa gare ka da annabinka nabiyina Muhammadin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmati annabir rahama ya Muhammadu jama'a kuma dukkan ku ne sahabin manzon Allah Sayyidina Usman ibn Affan sahabin manzon Allah ya san annabi ya rasu kusan shekara 20 amma dai da shi yana ce a maimaita wannan yadda annabi ya koyar inna alayhi ta ya Muhammad wa ake kira matacce kaga duk wanda ya kyaman sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta tabbata da hujja wannan ba ahlus sunna ba halin bid'a ne sahabin manzon Allah da a gabansa akai wannan waƙa ya saki cewa a kai da wannan addu'a da sigan kiran ya Muhammad ta zama ya wuce ma ka ce Allah ka mun kaza don Muhammad ne wani Muhammad bidani Muhammad a nan Muhammad ma ya kira ka bayan da Allah ya koyar da Usman ya koyar da wani san makawo zamanin su Usman gurin kullum yace da ce ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi ya Muhammad ina fadanci da kai zuwa ga ubangiji na koya qabiha lati yabiya mun bukata na fata zuwa haja ta kai da ganin sai ka faɗa abin da kake so din a wurin Usman bin Affan fanta laka ar-rajulu sai mutum ya nemi fata na amma qala lahu sai ya aikata abinda Usman bin Affan ya koya masa kuma ata babu Usman sannan ba wace gari sai ya dawo kofar sayyidina Usman faja al-bawwab yana zuwa bakin kofar sai ga mai gadi karkin kofa ya zo hatta a sanne da mu ya kama hannun wannan bawan Allah fa adkhalahu ala Usman ya kai shi gaban sayyidina Usman fa ajlasahu ma'ahu ala sayyidi sadi sai sayyidina Usman ya ce maso maso ya dago shi ya kora shi akan katifan ko kushin din da yake zaune akai kada ga yin girmamawa kenan wanda da kuwa koran da yake kauda kansa yake gabarin sa wa qala yace ma hajatu da wai me bukatar ka ne fa da tara hajatu sai yace masa da abin da yake kawo ne sun kwale shi fa qaba halu sai sayyidina Usman ya biya masa bukatar sa kuma qala san ne yace ma da tara hajatu ka wallahi ban tuna bukatar ka bane hatta kana hajisa sai a yanzu ne Allah ya kawo mun tunanin in biya masa bukatar kaga addu'a kenan tawakkali da manzo Allah ne gawa ko ba gawa fanna kara hadithu sai ya ambata bukatar sa kuma kala hadisa kuma kala sun ne ma kana laka hadithu fa'atina daga yau gurin da kake da wata bukata ka zo gurin mu kuma innar rajula sannan mutumin lamma tarajin indihi dai sai daga wurin Usman ibn Affan laqiya Usman ibn Hulayth yana zuwa bakin yes sai ya gamu da Usman bulu kunaitin sahabin da ya koya masa wancan tawassuli fa qala lahu sai yace Usman ibn Hulayth jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi shi fa har yanzu shi wannan bawan Allah da ya addu'a ba wai bai dauka mu'jiza ce ko karama ce ta wannan addu'a ko mu'jiza ce ta manzo Allah ta sa sayyidina Usman ya kira shi masa wannan bukatun ba za ku ji abin da ya dauka yana ce masa Allah ta kama ka da alheri sai ba ka dauka yana ce masa haka ne saboda ya ba shi addu'an da yayi kuma ya samu nasara ko to shi ba haka yake ne sai ce ma ka da yanzu rubi haka ce wallahi sai da Usman baya duba bukata na wala yanda take ilayya wallahi ko kallo da baya yi hatta kallan ta hufiya sai da kaje kai masa magana kace je kula da ni fa qala Usman ibn Hulayth kaga ji a dauka Usman ibn Hulayth ne da mutai da Usman ne sai masa da ya mutu din nan da halin da yake zuwa kullun ba ka kula da sai Usman ibn Hulayth ne ce wallahi ma sallamtu kaji fa sa'adi manzo Allah ya rantsi yace wallahi bai yi magana da sayyidina Usman ba abin da nabi ya masa walakin sai dai shi to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na halaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa atahu rajulun darir wani mutum mata'o yazo masa wata ta ilai za'a batari ya masa kukan idan sai ya masa ce فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يتي كجيتي kana ibnul munzir akan wannan wata da ta auku bayan kenan wafatin manzon Allah shi kuma ga marjiin mu akan sa ibnul munzir yake rawahu tabarani tabarani ya rawaito wannan hadisin wa qala ba'da dhikrihi wal hadithu sahihun bayan ya faɗi wannan shi asarin na sahabban yake wannan hadisi asarin sahihi ne kaza fi tarjim haka nan ya zo cikin tarjim wa tarjim zuri na daya shafi na 440 ita wannan kissa ba wacce ta Usman ibn Affan ta farkon ba wannan ta zamanin sayyidina Usman ibn Affan wa kaza fi majma'iz zawaid haka nan a cikin majma'uz zawaid juz'i na 2 shafi na 279 to da Allah jama'a san zuciya sai ya sa haka kawai ne ta shirkantar da mutane bayan ga hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda wa'ansan mutane suke gadara da shi yayi bayani akan wannan hadisi wa qala shaykh ibn taymiya yace qala tabarani shi ma da ya kawo wannan bayani yace imamu tabarani rawa hadal hadisi yace imamu tabarani yace rawa hadal hadisi shu'uba shi ya rawaito هذا الحديث وانا حديث عن أبي جعفر لدى أبي جعفر واسمه عمر بن يزيد يتي أبي جعفر كان يشيني كونا سأمر بن يزيد بين كنية كنية أبر إذا أشكل سنة جي أنا سنتحلل يتدن كنية سنة ديوة ابن عمر سنة ديوة يتي سونانسا شيني سونانسا عمر بن يزيد abi jafar din kai saboda abi jafar suna da yau ba ya tsau abi jafar mun so kai ko wane ne sai ya fadi ya tafi ya halala wane ne abi jafar din ake mu wa huwa thiqatu imam tabarani yake thiqa ne balle kace yana da rauni thiqa ko da yayi ziyada ana karba ka'idar su mutsalaw hadisi ziyada bi thiqati maqbula saboda ana ganin wani nassi ne wanda yake hadda shi a san sa to amma inda matsalar da inda tafiya ya samu sai ta kafa rada bi bi Usman ibn Umar ya kada ita da shi ko da shi ma ba fadin su ta tafiya bane fadin Imam Tabarani ne yau ya aka yi shi ma daga shi kuma kala Abu Abdullah al-Maqdisi Abu Abdullah al-Maqdisi yace wannan hadisi sahihi ne wannan Imam Tabarani ne ya faɗa kamar yadda nace Ibn Taymiya ne ya kawo amma Imam Tabarani ne yace tafarrada bihi Usman ibn Umar shi ya kaddaitu da wannan isnadi na hadisi Usman ibn Quraish da zamani Usman ibn Affan to shi Ibn Taymiya sai ya gyara wani wa Imam Tabarani dan yanzu da an bace mun bace tafarrada bihi Usman wani zai ce hadisi ne kuma yake kaji ne a maimakon ma ya ce wani hadisi ne wato gariji shi ne ma'ana ta faru da jiyuwa ne sai wani ma don sun zuta zai kaji ne to shi Ibn Taymiya sai ya ce kuntu Ibn Taymiya ya ce kala shi wata malam alam ya ce sai na ce kala shi Ibn Taymiya ya ce zikiruhu ta faru da yi bima balage ilmi shi tabarani da yake hadisin wato Usman dan Umar ya ka dai tulubi yake wannan ya sanin sa kenan walam tablughu riwayat rawb bin ubada hatta riwaya rawb dan ubada da ita masa bane an shi ba kuma daga su ba akwai tarihin rawb dan banda tarihin Usman dan Umar akwai tarihin rawb dan ubada daga shuba wa zalika isnadun sayyi wannan kuma isnadi ne shi ma sayyi in ka hada biyu wannan hadisin zai zama abun nan garibi ba garibi bane bayyana annahu lam yanfarid bi Usman daga nan a sai za ku gane cewa Usman ba ce kadai da hadisin ba balle hadisin ya zama garibi wannan kuma magana ta Ibn Taymiya in kana so ka ganta ka je ka duba at-tawassul wal wasila ta Ibn Taymiya shaji na 100 jama'a wannan dai kenan daga cikin hadisi wanda suke nuna tawassuli sarisan suna da yawa wanda suke nuna halin tawassuli daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawassuli da zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tawassuli da asalin wani abu da ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisin ma yana cikin ma bulugul maram yana cikin ma bulugul maram yana kuma cikin muslim babin maganan haramcin yin kwalliya da azurfa da zinare ko ka duba babin almanadi da maganan saka alharimi an kawo sayyidatuna Asma ta kawo hadisi yar sayyidatuna Aisha ta kawo hadisi cewa manzo Allah yana da riga an yi marigan dajiya da alharimi wannan zai nuna ana kwalliya da alharimi wa kaya da mai kyau kuma da annabi ma yana da shi yana da wata jubba tana da haka bakin hannunta alharimi bakin wuyan alharimi Asma'u tace rigan bayan rasuwar manzon Allah tana gurin Aisha ana amfani da ita kuma sai zo na fama da ciwo sai ta dauki rigar sai a ji a mata rigar sai ya sa da sunan an yi da wasuli da wannan riga ta manzon Allah don ka samu warkewar ciwon ki kuma yin mutum ya warke duk ciwon da ya kuka ma ya kawo sai a ji a mata rigar a baki da Asma'u tace bayan rasuwan Aisha sai rigar ta dawo hannuna ni ma gashi nan nanu nagasiluhu lil marda muna wanke rigan muna ba marasa lafiya su sha su warke wannan hadisi na biyu kenan akwai hadisi na Abdullahi ibn Zubair wannan ma sananne ne wanda su kuma suke yin jaddan iman gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa abulan kansa yana cin nasara saboda ya sa wannan yana tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ayar nan da take cewa inna ayata mulkihi an ya ce kuma tabutu wannan afati da bani isra suke afani da shi aka ce a ciki akwai sauran manno da salwa akwai sandan annabi musa akwai wasu abubuwa daga cikin gashinsa da sauransu kuma shi suke sawa a gaba suna neman Allah ya ba su nasara don dan alfarman da ya yi wa wannan afati na annabi kuma suna cin nasara kuma Allah bai ce inda a suke yi ba saboda haka jama'a mu kyautata zato wa junanmu kar mu rinka mai da abin da ba kafirci ba kafirci don mu kafirci ƴan uwan musulmi mu hana ƴan uwan musulmi zama lafiya wannan kadai mun kawo shi ne saboda a kauda wannan mummunan fahimta wanda ta cika mutane daga mutum ya ce Allah ya mun kaza dan darajar manzon Allah sai da jibu ya ce mashi rinci ne kai kaza 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 ne wanda wannan gaskiya wannan bata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan kuma malaman farko na ma irin wanda ma ake ganin suna da matsala ma a ta wannan bangare su ma ba su mutunta wannan a nasosin ba wannan shine karshen bayanin da zamu yi akan maganan wala ya gusa wa ya huka wa nasara lallai duk wanda ya sa wani abu ya mai da shi wakilan su tsakanin sa da Allah alhali gunki ne ko wani kafiri ne ko wani shaytani ne ko wani aljani ne to wannan kafirci ya yi ba musulunci ya ce ba wanda ko je ya dauki wanda Allah ya ce a girmama shi ya ce Allah ya biya masa bukatarsa dan darajar da wannan mutumin yake da shi a gurin Allah wannan abu ne wanda Allah ya umarni da shi wabtagu ilayhi wasila kuma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ana yin haka an akai addu'ar manzon Allah Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ina roƙonka da haƙƙin annabawan da suka roƙe ka kafin ni kabbi kaga annabi ma yayi da wasu ne da annabawa ke saboda haka mu da mu yi kokari mu soke wannan fitina mu bar musulmi su zauna lafiya su tsanci junan su Allah ya sani ma ka fiya tihu saboda waɗannan kurakurai nasu na bautan wani Allah da kafirci uguriku sai sa Allah ya nutsar da su a ruwa wa ulkiluna nara aka shigar da su cikin wuta walam yajidu lahum min dunillahi ansara, ban samu kuma wani wanda zai taimake su koma bayan Allah. Da suke ce su yabu su yabu kare yabu da yabu da yabu da nasara, su ne masu ce sun zo ina suke da ruwan tufa da yabo, ba su musu amfani ba. Dan haka wannan wa'annan sun koma ga bautan wani Allah wanda ma anzalallahu biha min qur'an, shi ko annabi ba wanda yake da bauta maka a wanda dai daban bauta daban, ba wanda yake kanci daga wa manzon Allah, ba duk wanda yake da wani Allah lalle ya kafurta matukan a zuciyarsa yayi wani abu da nunin cewa shi yayi sujada ne na bauta. In kuma ba na bauta bane, to ya aikata babban kabira, ya aikata babban zunubi. Na'am.
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
وقال نوح النبي رمسي رب يا أبنجدي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كانت برولين جدا هو جدا لأ أبايا الأسى دب جدا جنسا فريد. نعم.
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
إنك يا أبنجي إن تذرهم إن تذرهم يضلوا عبادك ذات قتل دباين كنيد ذات أسام أبايل أسا ولا يلدوا باكما ذات حيثوني تانا غريبا illa fajiran, sai fajiri matsiyacin lahira kafaran yawan kafirci. Malamin ya ce, to dan me yasa ana addu'an Allah ya shirye mutane, shi kuma bai yi addu'an Allah ya shirye su ba, sai addu'an ma Allah ya halakar da su. Kuma ma yake can ma ya ce wala tadri zalimina illa balara, kar ka daɗa wa kafiran nan komai sai fata. Malamai suka ce ai bi ila lillahi lahu, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya sanar da annabi Nuhu cewa wa'annan mutane ba za su shirya ba. Innahu lam yu'minu min qawmika illa man qad amana, ba wanda zai yi imani cikin mutane ka sai wanda ya riga ya imani a da. Saboda haka yanzu ya riga ya sani kire ce, to in dai haka ne Allah ta riga ta san ba wanda zai yi imani daga cikin mutane na sai wanda suka riga suka yi imani can baya. To in an bar su kuma za su zama mugun iri da za su bata na baya. Don haka idan an tabbatar mutum alamu ya nuna ba zai taɓa shirya ba, to ba laifi a masa addu'a ya halaka don saura su ce ba, don zaman sa a cikin al'umma zai zama guma ya bata saura. Allah ya saurara. Sai ya ce wala yi du wala sa yi kowa ba illa fajira, kawai dan ya ga ga haihuwa da suka yi tai kan banzan suke ta haihuwa. To kuma gashi Allah ya ce ba za su shirye ba, ba su yi imani, dan haka kawai annabi Nuhu yake a shafi nan.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
نعم. سيدي ربي يا أبنجدي اغفر لي فيمن غافرا ولوالدي في وشيائي ناجو غافرا. إذا ما لم يصل في دول ديلين وشيائي سأدعى نليمن غائرا دا أدعى nan neman nasara, to shi kuma arzikin sa zai yanke, ba zai rinka yin arziki ba. Matukan baya addu'an kirki wa iyayensa, da annabin Allah annabi ne babba, kuma annabi Nuhu, ga annabi Ibrahim ma wanda iyayensa ma waɗanda suka rene shi ga yanda suke, amma yana ta musu addu'a sai da Allah ya hana shi. To ga annabi Nuhu shi ma yana ce rabbi ighfirli wa liwalidayya, Allah kai mun gafara, ka yi mai iyaye na biyu gafara. Don haka wannan yana koyar da mu cewa a ce addu'a wa iyaye wajibi ne da dukkan mumini. Wani man da kada bai ci muminan, ka yi gafara ga wanda ya shiga gidana yana mumini, wato dukkan gidana in dai mumini ne ka yi masa gafara. Wasu ka ce bai ciyan nan ana nufin jirgin ne, jirgin kamar ya zama gida ne gare shi. Wasu ka ce bai ciyan nan yana nufin ahadin baiti amma dai duka gabaki daya kuma wannan bangaren ma tana da fuska yana nufin ahadin baiti ne dan ya ce walil mu'minina kuma liman da kana baiti ai da ahadin baiti kenan a fassarar wasu malamai walil mu'minina kai sauran mu'minai gafara wal mu'minati da mu'minai mata gafara malamai suka ce cewa dai babu hibbi wal walidai yana nuna iyayen sannan musulmi ne malama suka ce tun daga zamanin tun daga kan annabi Nuhu har sama har zuwa kan annabi Adamu ba a samu wani uba wanda ba musulmi ba cikin duniya su duk kakannin sa musulmi ne wato masu imani da Allah ne wala tajidu zalimina kada kara ma wanda suka zalunci kansu da kafirci illa tabara sai dai halaka da lalacewa duniya da lahira sadaqa Allahu al-azim wa sallallahu ala rasulihi al-karim ونحن على ذلك من الشاهدين.